is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na Rido amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Lord da kuma Niya muryar Arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba masu azumi kuma da fatan an yi sakur lafiya. Ibrahim Ka Almasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da safiyar yau Laraba. Kafin ku ji abin da ke cikin shirin namu ga kanin labarai.
To yanzu haka dai ana sa ran shugaba Obama ya batutuwa masu tarin yawa a taron manema labarai da za a yi yau din nan a fadar White House sakamakon cin matsayin da aka yi game da batun nuclear. Sojojin Iraki da masu mara musu baya sun kai wa kungiyar nan ta ISIS sare a jet lata kusa da Ramadi. Haka kuma gwamnatin kasar Girka ta sake mika wa majalisar dokokin kasar wani sabon kuduri mai nasaba neman yardan ta sake samun wani bashi daga kungiyar tarayyar Turai.
To kanun labarin kenan. Rigimar Boko Haram ta hada kawunan shugabannin addinai a Najeriya.
Sun bo mutane sun kashe a firamare, sun kashe a kasuwa, sun kashe a masallaci, sun kashe a coci. To babban magana shine mu hada hannu gaba daya.
To shin kokotunan da aka sani a yanzu za su iya hukunta manyan masu almundahana a Najeriya?
Ba zai yi ba sai an sa special court. In kuma ba a sa ba, to ni na ga maka General Buhari dai Allah ya taimake shi, amma ba za mu je ko ina ba.
To kafin nan ma za mu fara ne da jawabin mai alfarma sarki musulmi da wani babban rabaran game da zaman tare. Kuna kuma kamar kowace ranar Laraba, Sahabu Imam Aliyu na tafa da shirin sana da mukarrabiya a yau. Za kuma ku ji nasiha kan zakkar fadda kai albarkacin Ramadan. Yanzu kam a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Masu aure tare da sallama. Ana sa ran shugaba Obama ya batutuwa masu tarin yawa a taron manema labarai da za a yi yau din nan a fadar White House sakamakon cin matsayin da aka yi game da batun nuclear na kasar Iran mai cike da tarihi. Haka kuma ana sa ran shugaban ya ci gaba da mara wannan yarjejeniyar baya. Sai dai a waje ɗaya kuma da yawan 'yan jam'iyyar Republican da ma wasu tsiraru 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisun dokokin kasar biyu da ba su goyon bayan wannan shiri. Bayan 'yan majalisar dokoki ba 'yan majalisar dokoki kaɗai ba ke kyamar wannan yarjejeniyar ba, a'a har ma da wasu shugabannin duniya irin su Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu wanda bai yarda da matsayin da shugaba Obama ya ɗauka ba akan wannan batu, domin ko ya ce wannan yarjejeniyar ba inda za ta kuma ƙasar Iran za ta samar da nuclear ne nan ba da jimawa ba. Je dai shugaba Obama ya tattauna wannan batu da ake yi a ƙasar Iran da shugabannin ƙasashen gabas ta tsakiya a tawayen tarho. Cikin wanda ko ya zanta da su har da sarkin Saudi Arabia da Yarima Muhammad Al-Nahyan na kasar hadaddiyar daular Larabawa. Fadar White House har ta ce har sai da shugaba Obama ya kira wani taro na musamman a wani lokaci can baya inda ya gana da kasashen da ke yankin Gulf ya jaddada musu cewa Amurka a shirye take da ta yi aiki da su akan ganin Iran ba ta cimma manufarta ba na sarrafa makamin nuclear a yankin. Sakataren harkokin wajen Amurka dai ne John Kerry, wanda shi ne jagorancin manyan kasashen nan biyar wajen tattaunawar, ya bayyana cewa yanzu dai an cimma matsaya a kan wannan batu. Kerry ya bar Vienna jiya inda aka kwashi tsawon lokaci ana wannan batu, wanda daga bisani aka cimma matsaya, wanda Kerry ya bayyana a matsayin kyakkyawan tattaunawa.
Sojojin Iraki da masu mara musu baya sun kaiwa kungiyar na mai da'awar kafa daular Islama ISIS hari a jiya Talata a kusa da Ramadi. Wannan shine kokarinsu na baya-bayan nan na ganin sun sake kwato garin Ambar, babbar tungar 'yan ikirarin jihadin. Yanzu haka sojojin na Iraki da haɗin gwiwar Hashid al-Shabi suna ta lugudan rokoki ga 'yan kungiyar ta kowane sashi gabar da yamma kudu da arewa, kamar dai yadda aka jiyo daga wani babban hafsan sojin Iraki. Haka kuma mahukuntan ƙasar ta Iraki sun ce suna iya bakin ƙoƙarinsu na ganin cewa sun kwato Ambar. Wannan sanarwar ko ta fito ne a sa'o'i kaɗan bayan sojojin da Amurka ke wa jagoranci sun kai hare-hare har sau 29 a kusa da Ramadan. Mai magana da yawun headquarter tsaron Amurka ta Pentagon Major Rogers Chibanez ya ce sojojin taron dangi suna ƙara azama ne domin hakan ya yi daidai da ƙoƙarin da sojojin Iraki ke yi a wannan faɗan. Sojojin na Iraki dai sun haɗa da 'yan Shi'a da mayakan Sunni.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Gwamnatin ƙasar Girka ta sake mika wa majalisar dokokin ƙasar wani sabon ƙuduri mai nasaba da neman yardan sake samun bashi daga ƙungiyar tarayyar Turai. Yanzu haka dai Prime Minister ƙasar Alexis Tsipras yana nan yana matsa musu lamba da su amince da wannan ƙuduri domin ƙasar ta ƙara samun wani bashi. Ƙudurin wanda aka mika shi ga majalisar ya haɗa da batun ƙarin haraji, sake fasalin fansho, tsuke bakin aljihu wajen kashe kuɗin gwamnati. Yanzu haka dai kasashen tarayyar Turai sun ce sai idan sun samu amincewar majalisar dokokin ƙasar ne akan waɗannan batutuwa kan ta ƙara musu wani bashin kusan dala biliyan 95. Shugabannin kasashen Turai sun bayyana wannan bukata ce a ranar Litinin da ta gabata a yunkurin su na baiwa ƙasar ta Girka ɗaukin gaggawa na bankunan ƙasar wanda ke hannu baka hannu ƙwarya wajen baiwa mutane kuɗin ajiyarsu. Masu kula da al'amuran da kanje su komo sun ce wannan wani sabon yunkuri ne da kasashen suke yi domin ganin kasar ta Girka ta ci gaba da kasancewa cikin kasashen nan 19 masu amfani da kudin euro.
Sabon binciken nan da aka yi mai cike da tarihi akan duniyar Plato ya samu kai ga nasara. Hukumar kula da nazarin sararin Subhana ta Amurka ta bayyana jiya Talata cewa ko baya ga samun bayanan da ake tsammani, haka kuma na'urar ta tafi sararin samaniyar tana nan daren ba abin da ya same ta. Da safiyar jiya Talata ne dai aka cilla na'urar wadda ta ɗauki hotuna tare da tattara wasu bayanai kuma ta gita yanayi mai tsananin sanyi kafin ta isa duniyar Plato. Masanan suka ce na'urar tana tafiya ne kilomita 50,000 cikin sa'a guda. Sai dai masu sarrafa wannan na'urar sun ce a wani lokaci sun kasa samun bayanai daga gare ta sai daga bisani ta kusa sauka lokacin tana tafiya akan kilomita sama da 12,000 a sa'a guda. Shugaban masu jagorantar waɗanda ke sarrafa wannan na'urar da suka cilla sararin samaniya Alan Stan ya shaidawa manema labarai cewa sun shirya na'urar ne ta yadda za ta naɗi bayanai na tsawon rana guda. To kun fasha labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara daga Sokoto birnin Shehu inda mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar na biyu da wani rabaran suka yi kira ga musulmi da kiristan Najeriya da su haɗa kai wajen magance matsalolin tsaro. Murtala Faru Sanyina gare ka.
Da yake jawabi Sa'ad da ya karbi bakuncin yan jarida da wasu shugabannin mabiya addinin Kirista a wani taron bude bakin azumin watan Ramadan, mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar ya ce yanayin da kasar Najeriya ke ciki a halin yanzu babban kalubale ne da ke bukatar hada hannu da aiki tare musamman domin tabbatar da sauyi mai ma'ana tare da shawo kan matsalar kashe-kashen rayuka da ke addabar kasar.
We all been shouting for change. Now change has come. We must be the change that we want to see now.
Yace a can baya mun yi ta da'awar canji, to a yanzu canjin ya tabbata, to amma aikin bai kare tare da karewar zabe kadai ba. Wajibi ne mu kara azamar tabbatar da canjin da muke bukata. Yanzu ne ma babban aiki yake, domin ku wajibi ne mu hada kanmu mu kuma hada karfi domin ciyar da kasar mu a gaba. Mai martaba sarkin musulmin ya kuma yi kashedi akan hatsarin da ke tattare da kalaman wasu shugabanni musamman na addini da suka shafi zargin juna da kuma yin suka akan haɗin kai da aiki tare da ake yi tsakanin mabiya addinai biyu na musulunci da Kirista domin samun fahimtar juna. Da ya juya kan sababbin hafsoshin soji da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya naɗa kuwa, mai alfarma sarkin musulmi ya ce da akwai babban kalubale a gaban su.
Nigerians are very impatient. They want to see what can you do.
Yace hakurin ƴan Najeriya ya kai ƙarshe, suna so su ga kamun ludan ya hafsoshin na tunkarar kalubalen tsaro, kuma gashi ba su da isasshen lokaci a gaban su, to amma za mu ba su cikakken goyon baya. Pastor Yohana Diburu na daga cikin shugabannin mabiya addinin Kirista a wajen bude bakin.
An ce an siye mu, muna neman wani abu ne. Su ci gaba da zirge-zirge, mu kuwa za mu ci gaba da aiki. Aiki sai gurin da ƙarfin mu ya kare, wurin da kuma Allah ya kira mu je mu huta, amma ba za mu bare ba.
Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
A gaishe ka, to har yanzu dai game da batun na wajibcin haɗa kai tsakanin mabiya addinai, za mu tafi birnin Jos na jihar Plateau, inda shugaban Izala na ƙasa baki ɗaya Sheikh Sani Haya Jingir da mataimakin sakataren majami'ar Ikwa Rabaran Iliyaza Baba suka ce wa Kirista da Musulmi da su haɗa kansu su jingine bambance-bambancen su can gefe guda su fuskanci matsalar su ta bai ɗaya, wato ta tsaro. Zainabu Babaji, gare ki.
A cewar shugaban majalisar malamai ta kungiyar Izala, Sheikh Sani Haya Jingir, salon da maharan ke bi suna da dama, don haka jama'a su yi lura.
To alhamdulillahi, na ƙara godewa Allah mai girma da ɗaukaka. Karewar tsaro ya kawo mana matsaloli da yawa, ciki na kan gaba sai aka samu cibiyar cigaban al'umma aka nemi a hana shi ne karatu. Aka samu wata kungiya tana kiran kanta Boko Haram saboda karewar tsaro. Sun bo mutane sun kashe a firamare, sun kashe a kasuwa, sun kashe a masallaci, sun kashe a coci. To babban magana shi ne mu haɗa hannu, kamar yadda Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Ku yi taimakakkeniya akan aikin nagarta da tsoron Allah, kar ku taimaka wa junanku akan aikin laifi da ta'addanci. To sai mu lura duk gaba ɗayanmu, mu baiwa gwamnati haɗin kai, mu ma mu zamanto kowa a gidansa da ɗansa da matarsa da haularsa securityn gwamnati ne mai zaman kansa. Suna fitowa mutane a tsari na bazata. Me bazata? Ka ga mutum kana zaton ɗan alheri ne, ashe macuci ne, ranka ma yake nema. To dan haka kenan sun sanya mu musuba ido ga kowane irin mutum, balle ma sallar Idi bata zama wajibi kamar Juma'a ba, to a bar wayansu a gida, wayansu akan layi. Din mu musulmi da kristoci da maza da mata da kabila kaza da kabila kaza, wanda ba sa ga miciji, da mu haɗo kanmu.
Shi ma mataimakin sakataren ɗarikar Ekwa ta ƙasa Reverend Eliyaza Baba ya ce, a matsayinsu na shugabannin addinai, dama ce Allah ya ba su su riƙa faɗakar da mabiyansu matakan da za su bi.
Mu koma mu ba da ilimi ga ‘yan uwanmu, ga mabiyanmu. Akwai ‘yan uwana wa masu sallah, zai zama da wuya in ɗauka adda in ce zan sare su. Da aka yi wannan, ɗayan da ya kira a cikin ‘yan uwan yana sallah. So kagan akwai ganewa cewa ni dan uwansa ne, babin da ya yi wuce wannan, wanda baka amince da shi ba, ka gaya ma hukuma. In ma ya kawo wani abu ya aje, ka tambaye shi. In ka gan ya tashi, ka tambaye shi menene ka aje nan, zo ka doka ka tafi. Mu kuma taimaki su polisawa, su sojojin da Allah ya bamu.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Wannan haka yake. A kuma gaida Zainab, to bari mu waiwayi batun zargin almundahana, inda har yanzu ake ta cece kuce game da jinkirin da aka yi wajen belin tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sallah Lamido bayan belin nasa. Daga Abuja ga Nasiru Adamu Ilkaya.
Sule Lamido da ya samu belin alkalin lokacin hutun alkalai bisa shaidar kai ya koma gida, amma ba a kai ga cika ka'idar belin ‘ya’yansa biyu ba, Mustapha da Aminu, waɗanda a halin yanzu ke gidan yarin Abuja da ke Kuje. Muƙaraban tsohon gwamna irinsu tsohon ɗan majalisar jiha Shehu Liman na kwafa da nuna EFCC ba ta yi musu adalci ba.
Yadda kuma EFCC ta jajirce ne wajen yadda cewa a bada belinsa, muna ganin cewar akwai watakila manufa ta siyasa a ƙarƙashin wannan al'amari.
Idan ka ce EFCC ko akwai lamuran siyasa a ciki, ba a ga shugaban EFCC da ma hukumar shi wannan sabon shugaba gadon su yi daga shugaba Goodluck Jonathan na jam'iyyar PDP, jam'iyyar da shi Sule Lamido Adamu yake ciki.
Ko da gadon su yi, ai zai ƙoƙari ya yi wani abu domin watakila ya nuna cewar yana yin aiki kamar da ita wannan gwamnati ta zo da magana cewar za ta maganin cin hanci da rashawa.
Kana ganin zamanin mulkin jam'iyyar PDP ita EFCC ta yi adalci?
In ka duba tarihin EFCC a zamanin mulkin PDP, ta ma fi ɗaure yawan gwamnonin PDP, ta fi tuhumar su. Ba ma magana ake ta lamur da ba, amma idan hukumar EFCC ta fara yin ɗan muwar ɗan bora ɗan wutar ɗan aljanna, mu a matsayinmu na 'yan siyasa muna iya zargin cewar wargila ana so a shigo da harkar siyasa ko ana so a amfani da ita wannan hukuma domin cimma wani buri na siyasa.
A baya kuma wanda kana ganin duk ba taɓa yin hakan ba.
Wannan ni dai abin da ya shafe ni nake ga muka a yanzu.
Hukumar EFCC dai yana fatar samun kotuna na musamman da za su ke gaggauta sauraron ƙararrakin cin hanci da rashawa. Lauya mai zaman kansa Abuja Barista Modibo Bakari ya duba lamarin.
Ko an ƙara alƙalai ba zai yiwu ba sai an sa special court. In kuwa ba a sa ba to ni na gaya maka General Buhari dai Allah ya taimake shi. Amma burinmu na cimma yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar nan a ta ɓangaren judiciary in ba wani siddabaru ko wata dabara aka fitar ba za mu je ko ina ba.
Mai tafsirin Ramadan Abuja Dr. Surada Alhaji Sabo Kefi na ganin adalci ne mafita daga tarko.
Ka a rage haɗama domin haɗama shi ne kawai babban matsala.
Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja.
To Allah ya sauka a kuma gaida Nasiru. Yanzu kuma bari mu za ku ɗagefe can Sahaba Imam Aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba.
Demokradiyya a yau. Cikin shirin gwamnan jiha yana da ikon ya nada 'yan wasu jihohi a gwamnatinsa? Abinda za mu duba kenan cikin shirin a wannan mako. Masu haro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau shirin zai mai da hankali ne kan naɗe-naɗe da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufa'i ya yi wadda ya janyo zargi da suka daga 'yan jam'iyyar gwamnan wato jam'iyyar APC. Matakin da ya janyo cece kucin ko shi ne wasu mutane biyar da gwamnan El-Rufa'in ya naɗa hadimai, kamar yadda za ku yi cikin wannan shimfiɗa da Lawal Isa Iƙara ya aiko mana.
Malam Haruna Ibrahim Nasarawa ɗaya ne daga cikin waɗanda aka kai gauro aka kai mari a lokacin fafutukar yaƙin neman zaɓe, kuma ya ce suna cikin damuwa yadda ake naɗin mutanen da ya kira a matsayin baƙin haure akan wasu muƙamai a jihar Kaduna.
Yanzu misali mai taimaka mai akan harkokin yaɗa labarai yana maganar ita wannan Hadizar an haife ta a Zaria. To amma mun yadda an haife ta a Zaria na farko a shekara ta 2011 ta yi takarar 'yan majalisar tarayya a Matazu Musa, kaga ita kanta bata yadda 'yan Zaria bacci. Sannan kuma shi kanshi Malam Nasiru El-Rufa'i an haife shi a Daudawa ne ta Katsina, amma kaga bai je neman gwamnan Katsina ba, ya zo ya nemi gwamna a Kaduna. Kasancewar mun san ɗan jihar Kaduna ne, tunda iyayen shi 'yan jihar Kaduna ne muka ba shi wannan damar ya zama gwamna. To muyiwan ma sun ce an haife shi a Zaria. To idan an haife shi a Zaria, bisa al'ada idan ɗan guri ya samu mukami, al'umma sukan taru su taya shi murna cewa an karrama 'yan wurarensu. Waɗannan mukaman da ya bayar yake cewa ya ba 'yan Zaria, mutum nawa a Zaria suka fito suka nuna farin cikinsu cewar mukaman da Malam Nasir ke bayarwa 'yan Zaria yake ba. Malam ya riga ya kashe jam'iyyar APC a jihar Kaduna. In ka lura shi yasa zaka ga kowa ya yi shiru ba ma a san yin magana. A ƙa'ida fa sai gwamnati ta shekara 3 zuwa 4 ko 2 da rabi ake fara neman kujerar. Amma tun daga yanzu wasu sun fara neman kujerar gwamna na zaben shekara ta 2019.
Tuni dai da yake Hausawa sun ce da zaran bango ya tsage sai ka dangare samu gurin shiga, wasu 'ya'yan jam'iyyar PDP sun kutsa kai game da wannan rigima, suna masu cewa ai da ma sun faɗa wa 'ya'yan jam'iyyar APC tun kafin zaɓe.
Sunana Alhaji Abdullahi, wanda aka fi sani da BZ1, ɗan ƙaramin hukumar Kaduna ta Kudu. Dama mun gaya ma mutane su yi hankali, an ce musu cancanta, suka ce sak, kuma sak a duniya ƙarya ce gaba ɗaya. Yanzu gashi ana ta zuwa mana da bakin haure jihar Kaduna, wanda yake muna da mutane sama da miliyan 7 a jihar Kaduna ba.
Amma ila ce me ruwan ku, tunda ku ba jam'iyyar ku bace, ko ma 'yan cikin yanzu a ɗauko ai ba 'yan jam'iyyar ku bane.
To ai abin da ke wala, mu ana kafin mu fa, ba mun zuwa muka yi ba, mu ba bakin haure bane ba. Mu 'yan fata Kaduna ne, dole ne da abin da aka yi a jihar Kaduna, muna da 'ya'ya, muna da jikoki, dole ne mai magana.
To sai dai fatanin mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Mr. Samuel Aruwan ya take wannan korafi tare da tabbatarwa da duniya cewa waɗanda ake korafin akan su fa 'yan asalin jihar Kaduna ne.
Wayannan mutanen wanda ake magana akan su ba sokowa suka yi daga sama zuwa sararin samaniyar jihar Kaduna aka ba su wannan aikin ba, a'a. Ita Hadiza Bala Usman director ce a kwamitin yakin neman zaben Malam Nasir Ahmed El-Rufa'i, da ita aka yi yakin neman zaben nan har aka yi matsayin da aka kai yau. Shi kuma muyiwa wanda ake magana akan shi, shi ma director ne a kwamitin yaɗa labarai na kwamitin yakin neman zaben mu. Da su muka yi duk iya abin da za mu iya yi na ganin cewa mun samu wannan nasarar. basu wannan aikin da aka yi ba wai ana nufin cewa babu mutane kwalaru bane ba wai kuma an kaskantar da mutanen jihar Kaduna bane ko wani ba a'a shi a matsayin shi na gwamna kundin tsarin mulki wanda muke aiki da shi ta bashi dama ya zabi duk wanda yake so ya aiki da shi a matsayin ma'aikacin shi na kan kansa
to shin ko laifi ne gwamnatin jiha ya nada wasu ƴan Najeriya kan mukaman gwamnati waɗanda ba ƴan asalin jihar ba tambayar da muka yi wa lauya Hassan Liman kenan
za mu samu ansan wannan tambayan har yanzu a tsarin mulkin Najeriya kashi na 14 karamin kashi na 4 da kuma kashi na 192 karamin kashi na 2 kuma za a sake koma doka da ake kiransa Federal Character Establishment Act ko kuma doka na tabbatar da naɗe-naɗe na mutane ko sanya su aiki ko ɗaukan su aiki ko tabbatar da kowa an ba shi matsayin inda ya kamata wato nan shi ne ake kira Federal Character Establishment Act wanda aka ayyana shi a 1995 to kamar da muka yi bayani a baya a kashi na 192 karamin kashi na 2 gwamna na jiha shine yake da iko ya nada commissiononi na jiha ya mika sunayen nan a gaban majalisa na jiha in suka tabbatar da su za su nada su amma za a tabbatar da su an nada su commissiononin jiha
to
amma babu inda aka ce a tsarin mulkin Najeriya shin za in za a nada mutum sai gashi karara ya zama dan jihar kafin a nada shi
su ma gwamnati a bayani da kai a baya an ce in za su nada mutane kada su dauko mutane daga kabila ɗaya ko daga karamar hukumar ɗaya ya zaman to su samu rinjaye akan sauran mutane tunda yake an ambaci kananan hukumomi to anan ba mutum ba zai iya daukan cewa hakan ana nufin sai ƴan jihar kawai za a dauka a mukaman gwamnatin jihar ba
to hadin sabo amsan wannan tambayar ba za a same ta a cikin tsarin mulkin Najeriya karara ba sai a wata doka da aka bayani da zan ce Federal Character Establishment Act wato doka na tabbatar da wakilci to in aka koma kashi na 1 da kashi na 2 na wannan dokan an yi bayani akan cewa wane ne asalin dan karamar hukuma sai aka ce shine wanda iyayensa aka haife su a gun ko kuma shi an haife shi a gun ko kuma shi din nan an yadda cewa shi dan karamar hukuman ne haka kuma aka ce dan jiha shine wanda ya fito daga karamar hukuma da take cikin wannan jihar to sai an aka koma kashi na 5 na wannan dokan da kashi na 6 na wannan dokan aka ce in gwamna zai nada jami'an ko mutane cikin matsayi na harkar siyasa wato ko commissiononi ko wanda za su ba shi shawara to anan dole mutanen nan su zama ƴan jiha in za a nada su su zama ƴan jiha wato aka ce indigent wato nan in za a yi zai la'akari da kashi na 1 da kashi na 2 na wannan dokar
to
ina jin ka ji samu
to idan gwamna ya nada waɗanda ba ƴan jihar ba anan ana iya cewa yayi ba daidai ba
anan ana fahimtan ba za a ce yayi abin da ba daidai ba saboda anan muna da dokoki guda biyu akwai doka a cikin tsarin mulkin Najeriya wanda yace zai iya nada commissiononi daga jiha ko gwamna ne zai nada commissiononi sai ga wannan dokar sai aka ce ya nada mutane waɗanda suke ƴan jiha
to
anan akwai abin da muke kira a tsarin doka in aka ce doka wanda ba tsarin mulki ba kai bayani da ya kama da kaman tai karo da tsarin mulki to anan sai a koma tsarin mulki ita ce za ta hau kan wannan doka, ita ce za ta yaki. Tun da babu karara a cikin tsarin mulkin Najeriya inda aka haramta ma gwamna yin haka, to in yi haka ba za a ce ya kare tsarin mulki ko ya kare wata doka ba.
A Jasa Liman, baka ganin waɗannan dokoki na cewa sai ƴan jiha za su yi kaza, za su yi kaza, wannan yana daga cikin abin da ke dada ƙarfafa ƙabilanci da nuna wariya tsakanin ƴan ƙasa guda ɗaya?
Eto, ai al'amarin da muke faɗi kenan. A nan bayanin nan kaga in muka koma cikin tsarin mulkin Najeriya za mu yi magana ne akan waye ainihin ɗan ƙasa, waye ainihin ɗan ƙasa, wato citizen kenan. A ƙarƙashin kashi na 25 na tsarin mulkin Najeriya. Aka ce duk wani da aka haife shi ɗan Najeriya, to shi ɗan Najeriya ne a matsayin sa na ɗan Najeriya, zai iya zama a ko'ina musamman da aka tabbatar iyayensa ko kakanninsa an haife su a Najeriya ne, shi ma shi ya zama ɗan Najeriya.
Masu aro abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu madadin wakilin sashin Hausa Lawal Isa Ikara wanda ya taimaka mana, da lauya Hassan Liman da kuma Kibahiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin, anan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To gaishe ka, yanzu kuma ga nasiha kan zakkar fiddikai albarkacin watan Ramadan.
Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahir Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sunana Abubakar Kiyari Muhammad, Deputy Director Academic Imam Malik Islamic Center, kuma limamin Juma'a na can Imam Malik Islamic Center. Da zarar an ce an ga watan azumi, ba an ga watan sallah kenan, karshen watan Ramadan kenan, to abin da ya wajaba akan musulmi shine mutun yayi fiddakai. Kuma wannan fiddakai da ake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kafin aje sallah ya kamata ayi fiddakai, amma bayan an je sallah an dawo, idan mutun fiddakai ba a ce mai fiddakai, sai dai bisa ga wasu halaye. Kafin aje sallah, idan shinkafa ne abincin ku, ko kuma masara ce, ko dawa, ko alkama, duk abin da ya kamata ne wanda mutane yawanci suke ci suke amfani da shi, mutum ya bada mudu hudu sa'i guda kenan, mudu hudu, to abin da ya kamata ai kenan. To saboda haka wato sa'i gudan shine a matsayin mudu hudu, mudun mudunnabina manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To a ciyar ko gero ko masara, kuma a bayyo masakai kafin aje sallah, a bayyo masakai domin su samu wato abin da za su nika a daka, su ma su samu garin da za su yi abinci da shi, dan su ma su tabbatar cewa an yi sallah tare da su. Wannan shine abin da ya kamata a yi, sannan sai a fita aje ayi sallah. Kuma kafin aje ayi sallah, tunda sallan nan na Idi sallah ce bayan azumi, to kamata yayi kafin mutun ya je sallah yayi breakfast, ya ci wani abu. Amma idan babbar sallah ce, to an sallah yace ana son mutun ya jinkirta sai ya je ya dawo sannan ya ci wani abu. Wannan shine da a takaice abin da ya kamata yi.
To da fatan an amfana. Yanzu kuma ga Ladin Ibrahim Ayawa ya dawo da labaran duniya, amma a takaice.
Ana sauraron shugaba Obama ya batutuwa masu tarin yawa a taron manema labarai da za a yi yau dinnan a fadar White House, sakamakon cin matsayar da aka yi game da batun nuclear din na kasar Iran mai cike da tarihi. Haka kuma ana sauraron shugaban ya ci gaba da mara wannan yarjejeniya baya, sai dai a waje ɗaya kuma da yawan 'yan jam'iyyar Republican da ma wasu tsiraru 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisun dokokin kasar biyu ba sa goyon bayan wannan tsarin. Ba 'yan majalisun dokoki kaɗai ba ke kyamar wannan yarjejeniyar ba, har ma da wasu shugabannin duniya irin su Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu, wanda bai yarda da matsayin da shugaba Obama ya ɗauka ba akan wannan batu. Sojojin Iraki da masu mara musu baya sun kaiwa ƙungiyar nan ta ISIS hari a jiya Talata kusa da Ramadi, wanda wannan shine kokarinsu na baya-bayan nan da suke yi domin ganin sun kawo kwato garin Anbar, babban tungar 'yan jihadi din.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladin Ibrahim Ayawa wanda ya tana gabatarwa, da wanda ya hada mana sauti CD da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato Jim Harmon, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.